Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mitoci 2531 da kuma mita 41.60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Africa kan mita 102.5 da ke birnin Yamai, sai kuma tashoshin FM da suka hada da radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Za kuma iya sauraron mu a ko ina ake a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Usman Ahmad Kabara ne tare da Sarfila Hashim Gumal, muka sake dawowa a shirin mu na dare daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da ke Washington DC. Kungiyar Izala a Najeriya sun dukufa da addu'o'i tare da kira ga sauran jama'a da cewa
duk inda ake sallan tarawih muka ce a sanya shugaba Muhammadu Buhari a cikin addu'a, Allah ya bashi lafiya wannan tafiya da yi.
To haka kuma kasar Niger ta nemi agajin Faransa a yaki da ta'addancin Boko Haram.
Mu wannan yakin ya zama muna azaba, mun yi hasara ƴan uwa, mun yi hasara kudade, mun yi hasara makwabta, kina abin ya dame mu.
To zamu je filin yadda azumi yake daga bakunanku. Da farko bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Masu binciken mummunan harin da Amurka ta taba gani a tarihi, wato harin Orlando, sun ce matar Omar Martin na da masaniya kan shirin sa na kai harin, har ma ta yi masa rakiya zuwa leken asiri a lokacin da yake shirya kai hari gidan dabdala ƴan luwaɗi da ƴan maɗugo. Jami'an hukumar bincike ta FBI sun ce Nur Zahid Salaman, mai shekaru 30 da haihuwa, ita ce matar Omar ta biyu wadda take uwa ga ɗansu mai shekaru 3 a duniya. Jami'an sun ce tana ba su haɗin kai sosai da kuma bayanai masu amfani kan binciken da suke na harin da ya halaka mutane 49 da raunata wasu 53 a gidan ƴan luwaɗi ke sheke a yarsu da ke birnin Orlando. Yanzu haka dai babu wata tuhuma da ake yi wa Salman kan alaƙarta da harin, amma watakila za ta iya fuskantar tuhuma nan gaba kan rashin ankar da jami'an tsaro a lokacin da ta samu wasu bayanai akan harin. Jami'an sun ce Omar da Salman sun ziyarci gidan sheke ayar na ƴan luwaɗi tsakanin 5-9 ga watan Yuni, haka kuma ta taɓa raka shi sayan alburusai. Duk da yake dai jami'an sun ce Omar Martin ya sayi duk bindigogin da ya amfani da su bisa ƙa'ida.
Jami'ar adawa ta UDP a ƙasar Gambia ta yi zargin cewa gwamnati ta sauya wa wasu fursunonin siyasa matsuguni zuwa wani wuri da ba a san ko ina ne ba. A wannan lokaci ne suka bayyana cewa a watan da ya shige an kama mutane 38 cikin su, har da shugaban jam'iyyar UDP Oseno Darbo, aka kuma tuhume su da hada baki domin aikata laifi bayan da suka yi zanga-zangar nuna rashin jin daɗin mutuwar wani ɗan jam'iyyar ta UDP Solomon Swadeng, wanda kuma a hannun hukumar ya mutu. Haka kuma sun buƙaci da aiwatar da sauye-sauye a harkokin siyasar ƙasar. Shugaban kwamitin yaɗa labarai na magoya bayan jam'iyyar ta UDP a ƙasashen waje, Karan Bature, ya ce jam'iyyar su tana ɗorawa gwamnati alhakin duk wani abu da zai sami waɗannan mutane da suke tsare da su. Ya zargi gwamnatin da cewa ta yi ƙaurin suna sosai wajen take dokokin ƙasar, musamman ma yadda mutane suke ɓacewa a hannun ƴan sanda sama ko ƙasa.
Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya Afirka ta Tsakiya, Abdullahi Bathily, ya yi gargaɗi a yau Laraba cewa rigingimin zaɓe da ta'addanci na yin warwara ga tafkar da aka yi na nufin haɓaka ɗorewar zaman lafiya da cigaban rayuwa a ƙasar. Abdullahi Bathily ya shaidawa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa akwai damuwa game da tashe-tashen hankulan siyasa a ƙasar Afirka ta Tsakiya, kuma ba za su rasa nasaba da zaɓuɓɓukan da aka yi a baya ba ko kuma waɗanda ke tafi nan gaba. Rigingimin bayan zaben ya haifar da kashe-kashe a ƙasashen Burundi da Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo, yayin da kuma ake fargabar cewa akwai yiwuwar maimaita irin haka a zaben shugaban ƙasa da za a yi nan gaba a ƙasar Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo. Bathily ya ce ƙasar Afirka ta Tsakiya, wadda ta yi zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki cikin nasara a ranar da ya gabata, tana komawa ta kama doguwar hanyar cimma zaman lafiya. Yanzu wasu ƙungiyoyin mayaƙa ke riƙe da sunan yankunan ƙasar, inji Abdullahi. Sannan ya ce gwamnatin ƙasar na matuƙar buƙatar cikakken tallafin ƙasashen duniya ta fannin siyasa, dabarun tsare-tsare da kuma kuɗaɗe domin ganin farfaɗo da martaba da kuma duk a faɗin ƙasar.
Haka kuma wani sabon nazarin da cibiyar binciken cutar sankara ta Majalisar Dinkin Duniya ta gudanar ya nuna cewa akwai alaka tsakanin shan ruwa mai zafi ko shayi mai zafi ta hanyar kamuwa da ciwon sankara. Hukumar binciken cutar sankara ta duniya wadda take zaman bangare na hukumar kiwon lafiya ta duniya ta faɗa yau Laraba cewa akwai shaidar idan aka sha ko kuma aka dauki ruwan zafi da zafin sa aka sha ya shiga makogoro yana da zafin da ya kai degree 60 tunda biyar na ma'aunin Celsius to zai iya haifar da cutar sankarar makogoro. Wannan ya biyo bayan nazarin da aka gudanar ne a kasashen Iran, China, kasashen Amurka da kuma Amurka ta Kudu wanda aka ce shan shayin yana da nasaba da shan shayin gahawa mai zafin Celsius 70 musamman a kasashen da suka shafi Amurka ta Kudu wanda suke sha ko kuma fiye da haka. A kasashen da suka ci gaba abubuwan da ke haddasa cutar sankarar makogoro sun hada da shan taba sigari ko shan barasa. Amma irin wannan cutar ta fi yawa ne a sassan da duniya inda ake shan shayi da zafi sosai. A yanzu haka an sanya shan shayi ko gahawa mai zafi ko wani ruwa mai zafi a cikin jerin abubuwa da yake da alaka da kamar dalma wanda kuma ko fetur ko kuma hayaki wanda hakan yana iya haifar da cutar ta sankara. Labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke Washington. Kungiyar Izala a Najeriya sun dukufa da addu'o'i tare da yin kira ga sauran al'umma da cewa a sa kasar da kuma shugabanta a cikin addu'a.
Yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke ci gaba da hutu da kuma murmurewa daga jinyar ciwon kunnin da yake fama da shi, yanzu haka kungiyoyi da kuma shugabannin al'umma na ma ci gaba da shirya addu'o'i na musamman ne ga shugaban Najeriya. Kuma alfarman wannan wata na azumi yasa kungiyar Izala a Najeriya gudanar da addu'o'i domin samun lafiyar shugaba Buhari da kuma samun ci gaba a Najeriya. Game da shugaban kungiyar Sheikh Abdullahi Balalawo ya bayani,
saboda shi shugaba idan ya gyaru ya samu lafiya ya samu aminci to kuma aminal bilad wal ibad, kasa ta zauna lafiya bayan Allah sun zauna lafiya. Shi yasa muka shirya na musamman duk inda muke tafsiri da duk inda ake sallan tarawih muka ce a sanya shugaba Muhammadu Buhari a cikin addu'a. Allah ya bashi lafiya wannan tafiya da yi kuma ya dawo lafiya. Ya je duba lafiyarsa to Allah ya kara mishi lafiya, babu shakka samun lafiyarsa da kuma Allah ya hore mishi mutanen kirki tare da shi wanda za su yi aiki da shi, wannan zai taimaki zaman lafiyar kasar.
Sanatu Muhammadu Bindo Umaru Jibrila da ke zama gwamnatin jihar Adamawa ya ko umarci al'umman jihar Sani da su goya wannan addu'o'i.
Muna godiya kuma yadda ake bamu goyon baya, sannan kuma ina roƙo da yadda Allah ya kawo mu a cikin wannan wata mai rahama mai albarka, ayi ma wannan gwamnati addu'a, ayi wa Najeriya addu'a, kuma ayi wa shi shugaban ƙasar mu Allah ya bashi lafiya, Allah ya dawo da shi gida lafiya.
Sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da magoya bayan jam'iyyar APC ke mamaye da martani ga masu zargin cewa Buhari na tafiyar hawainiya. Sardaunan jami'ta Muhammadu Halal Dankwai na mai ganin gazawar ƴan Najeriya.
Tafiyar hawainiya a cikin shekara daya mutum in ka tuna barna aka yi fa shekara 16, indai ko gini ne yanzu ka saka kana so ya karfi baka gina shi rana daya, sai ka fara da foundation, sai ana kan foundation din ne zaka dora har ka zo ka kai linta har ka karfi makwano. So in a shekara daya ya fighted insecurity, yau a not is har mun samu muna zaune a gidajen mu har ya kai level mu ma da muke Abuja kana tunanin in ka fita ko ka dawo ko baka dawo kila wakala, saboda gomi ya shafa shawa Abuja a motor park ne a next ne aina ne ba inda bai fusfashe ba. So yau muna nan yawo muna yawo free, talaka na roƙon ma zai koma bana Allah ya saukar da albarka zai koma ya je ya shuke a gonan sa. Akwai abin da ya wuce wannan?
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na koyawa ƴan ƙasar ne game da fatan alherin da suke masa kullum. Honorable Ibrahim Bafetel Hassan da ke zama hadimin shugaban ƙasa kan ayyuka da zare-zare ya yi wa ƴan Najeriya albishir da cewa
muna godiya alhamdulillah yanzu dama hutu yake, dama ya dauki ne ya je asibiti kuma ya huta na kwana 10, wanda kowane shugaban ƙasa dole ne dan hutun ne ya zo.
Ibrahim Abdulaziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To su kuma kasar Niger sun nemi agajin Faransa a yaƙi da ta'addanci da Boko Haram, ga wakilin Muslim Aminu Barma da cikakken rahoton.
A yayin ziyarar da ya kai kasar Faransa a farkon makon nan ne, shugaban kasar ta Niger Isu Muhammadu ya kira ga takwaransa François Hollande ya taimaka wa Niger da matakin soja a yakin da kasar ke yi da kungiyar Boko Haram, wacce a farkon watan nan na Yuni aka ƙara tabbatar da cewa har yanzu tana babbar barazana ga al'amuran tsaro a yankin tafkin Chadi bisa la'akari da kazamin harin da ta kai a garin Boso. Wannan sabuwar shawara da Isu Muhammadu ya gabatarwa kasar da ta yi wa Niger mulkin mallaka ta yi daidai, in ji ɗan gwagwarmayar nan na kare haƙƙin ɗan adam Alhashi Mustapha Kadi Umani.
Kowa ya san da yaƙin Mali ƙasar Faransa ita a tsaye, to kenan yau in shugaban ƙasa ya nemi wato goyen bayanta, ai ya zama daidai, domin sun yi mu kayan aiki kuma tuna iya idan suka raida, wato ba ma san sun izo mutanensu ba, sai su ba da abin da ya kamata a yi wannan yaƙi. Mun wannan yaƙin ya zama muna azaba, mun yi hasara ƴan uwa, mun yi hasara kuɗaɗe, mun yi hasara makwabta, mutanenmu kenan abin ya dame mu. Dole ne mu ce duk inda muke iya samun ceto mu neme shi.
Tun farkon ɓarkewar rikicin ƙasar Libya da na arewacin Mali, ƙasar Faransa ta jibge bataliyar sojoji a yankin arewacin ƙasar Nijar domin tabbatar da tsaro a ƙarƙashin rundunar Operation Barkhane. To amma shugaban ƙungiyar MPCR Nuhu Muhammadu Arzika na ganin rashin dacewar zaman irin wannan runduna.
Ban mu ga unhwanin zaman su a cikin ƙasar mu ba, wajibi ne gwamnatin mu ya dauki matakan ce musu tunda mun gane zai ba ku da wani unhwani ko kwashi kayan ku ba mu na ƙasar mu.
A wannan ziyara ta sa shugaba Isu Muhammadu ya buƙaci Faransa ta tallafa wa dubban mutanen da yakin Boko Haram ya tilasta wa yin hijira a yankin Difa. Saboda haka shugaban ƙungiyar Rosanne Abdou Mamman Lokoko ke cewa
wanda ya buru gidan shi, wanda inda gashi kana cikin ɗakin ka kawala kai komai da komai bisa gado, yanzu ka komo ko tabarma ma da kake samu, naga wanda suke abin kenan. Ya kamata a ce Faransa ta samu koda majalisar ɗinkin duniya ta kai zancen nan, don saboda Niger ta samu babban agaji bisa ga wanga abin da ya samu.
Sai dai Alhaji Mustapha Kadi na ganin
idan an ba da taimako, taimako ya kai ga waɗannan waɗanda an kace nasu ne, amma ba a ce a zo da taimako ba kuma daga baya ya hiranye.
Isle Mumuni Barma, muryar Amurka daga Mai a jamhuriyar Niger.
To yanzu kuma sai a gyara zama game da wayar da za ku bugo mana, wanda kuma muna son mu ji ra'ayinku ne game da shin menene tasirin sojojin kasashen waje da ke ta yaki da ta'addanci a kasashenmu.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To mun samu kiran farko daga Damaturu. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To da wani ke magana a Damaturu?
Kuna tare da Buba Wanzan Kasuwar Damaturu, chairman ƙungiyar zaɓen kanka na Karamar Hukumar Damaturu.
To Malam Buba, me ra'ayinka game da sojojin ƙasashen waje da ke ta yaƙi da ta'addanci a irin ƙasashenmu na Afirka?
To ni a nan ra'ayina zan ce yana da kyau, kuma ta wani ɓangaren zan ce gaskiya akwai gyara a kai.
To me gyaran, me kyan?
Wato gyaran ai aikin nan na soja maza ne suke aikin nan. Saboda haka mu ma sojojinmu na Afirka ɗin gaskiya ya kamata su samu kyakkyawan training mai kyau, yadda sojojin ƙasashen waje na Turai suke zuwa suke taimakawa sojojin Afirka. To sojojin Afirka su ɗau himma da mataki mai kyau, yadda su ma za su iya kai wani ɗauki ko ina ne, yadda ba sai kowace ƙasa ta shigo ta taimaka musu ba, kuma a san mu.
To mun gode, bari mu tafi Filato. Hello?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Filato ne?
Filato ne.
To muna jinka.
Bala komanda ne daga jihar Filato. Bala komanda.
To Bala komanda, muna jinka. Me ra'ayinka game da sojojin kasashen waje a kasashen mu na Afirka da suke taimakawa wurin yaƙi da ta'addanci?
To gaskiya ne, suna kokari, iya kokarin su. Dan mu ma gaskiya sojojin mu na Najeriya sojoji ne wanda suka jajirce, suke aikin nan domin Allah, kuma suke aikin nan sosai da ƙarfinsu da basiransu da yanda Allah ya ba su. Dan mu gaskiya tsakani da Allah, sojojin ƙasashen waje da suke zuwa suke taimaka mana saboda ta'addanci, kwarai wannan ya cancanta su yi mana hakan. Tunda mu ma mun daɗe shekara da shekaru mu ma muna kai musu ɗauki, muna taimaka ma ƙasashen waje daban-daban, muna kai musu wannan ɗauki ɗin. To shi ya sa muke wannan addu'a gare su da baki ɗayan su, Ubangiji Allah ya tallafa musu, Allah ya taimake mu gaban.
To mun gode, bari mu tafi Katsina. Wane ne a Katsina?
Hadi Usman Ahmed Kabara sunana, Barista Umar Biziko daga jihar Katsina.
To Barista Umar, barka da warhaka, ina godiya. Ya ayyukan to?
Ni kuma Usman, gaskiya ni a gani na shine shi su ko in kira su cewa jami'an tsaro na kasashen waje ni ban goyi bayan suwa su shigo kasashen mu na Afirka ba domin su yaki da ta'addanci.
Me yasa barista?
Duba ga yadda suka taka rawa a wasu kasashe da hakan ta faru. Suna yaki da ta'addanci amma kuma suna bugewa ne da wani abun sukan kwashe tattalin arzikin kasan su tsere. Misali Ahmad Usman, hakan ta faru a kasar Iraq kuma tana faruwa a kasar Libya nan Afirka muke na Ahmad Usman. To idan suka shigo nan mu Afirka ta yamma ina ganin hakan shi ne zai faru. Duba ga idan baka manta ba, shi wannan dan kare haƙƙin ƙasa na Mustapha Kadi da ke da kuma da shi yanzu a Niger ya yi maganar cewa ai tun da ma akwai sansani na ita Faransa a cikin jamhuriyar Niger kuma yanzu ba su komai ba adadin da muna fuskantar wannan kalubale na tsaro.
To muna godiya barista saboda lokaci, bari mu tafi on domin gode. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Mala Hassan daga nan Ondo.
To Mala Hassan ya Ondo.
Ondo lahiya lau sai dai ruwan sama.
To Allah ya samu dace. A me ra'ayinka game da wannan maganar sojojin kasashen waje a kasashen mu na Afirka wurin ta yaki da ta'addanci? Shin me suke alfanunsu?
Amfanin su wata ran bai da amfani tunda America an ce ta ba mu tallafin sojoji. Kan batun yaki da ta'adda. Amma har yanzu ba na jin duriyarsu, ina suke da na Faransa ma na ji an ce ta ba mu sojoji. Amma ni ban ji abin da suka yi mana a nan Najeriya ba.
Kana ga kuma laifinsu ne koko ba a faɗa ne koko ba sa yin ne a ganinka?
To waya sani, ai ku ne yan jaridu za ku ba da himma ku faɗa tunda mu ba mu san.
Muna son mu ji ra'ayinku ne. To mun gode sosai. Na ce ra'ayinku muke son mu ji kai tsaye. Mun gode sosai Hassan.
To a ra'ayin da muna farin ciki da wannan.
To na ji alungon ne?
Jos
ne? To.
Abubakar daga Jos.
Oh, Jos ne, to mun rasa Jalingo kenan. To muna jin ka na Jos. Me sunanka?
Eh, muna bari ciki da wannan. Allah tabbatar da alheri.
Amin, me sunanka?
Abubakar.
Abubakar, to mun gode sosai. Mun gode.
Eh, ina gode. Sai Jos.
Yawwa madalla. To kada da mantawa, ana tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka Washington DC inda kuma muke karɓar wayoyinku. Bari mu je Cote d'Ivoire kamar mun samu waya daga can ƙetaren. Assalamu alaikum.
Lafiya
lau na Cote d'Ivoire daga wani gari a Cote d'Ivoire?
Daga Balgare.
To me sunanka?
Adam Salis.
To muna jin ka Adam Salis. Menene za ka ra'ayi game da maganar sojojin kasashen ƙetare a kasashen Afirka?
Wallahi maganar zancen gudunmawar sojoji magana ta kashin gaskiya, ya kamata su manya-manyan Afirka suna da sojoji tunda muna da mutane da yawa a Afirka, ya kamata kowa ya iya kare gidansa. Amma ba wanda zai dauko ma mutum daga kasar waje zuwa kasar waje neman taimako kuma bayan san san harka ce ta mutuwa.
To amma ka san ana cewa ana taimakawa wani lokaci ba, ana cewa kaman saboda kimiyyar zamani ba, ya kake gani?
Kimiyyar zamani, ai kuma in kai la'akari da kimiyyar zamani za ka gane cewar ai gaban turanci ne, kuma akwai renon Faransa, akwai renon Ingila, duka kome aka baka duk sojan da aka bawa Catalon misali na harkar yaki ai duk ya sani.
Haka, to mun gode sosai malam na Balgare Adam. To mun gode sosai. Wane ne Abauci?
Muhammad Hamza ne.
To Muhammad Hamza daga Bauchi, muna jin ka.
Nura aina a nan, gaskiya daidai ne a nemi taimakon kasashen waje a biyar da aka sami shiga wahala.
Me isa ka ce haka?
Dalilin haka an ce in abu ya fi ƙarfinka ka nemi taimako a kai.
In abu ya fi ƙarfinka ka ce?
Mutum zai iya neman taimako a kai.
To muna godiya Muhammad Hamza daga Bauchi. Mun gode da
laifi.
To bari mu tafi Naija. Hello? Malam na Naija? To ina ga na rasa na Naija kenan. To kar a manta dai, ana tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka inda muke jin ra'ayoyinku akan abin da ya shafi alfanun sojojin kasashen ƙetare musamman na Turai a kasashen Afirka yaki da ta'addanci. Mun gode da kiran da kuka yi mana, anan za mu tsaya da wayoyinku. To yanzu kuma sai mu garzaya mu je labarin wasanni daga bangaren Ghana.
Wasanni a takaice.
Matamkin shugaban kungiyar alƙalan wasa na ƙasar Ghana Joe Dabra ya bayyana rashin jin daɗinsa ga tuhuma da shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta Ghana Kwasi Yantachi ya cewa alƙalai suna zuwa da sakamakon wasa a filin wasan ne wato suna algusu. Kwasi Yantachi ya yi wannan hurici ne a lokacin da hukumar sa ta GFA ta shirya wa club din Ghana taron bita don bunƙasa harkokin ƙwallon ƙafa a Ghana, inda mutane suka bayyana al'ajabin su ga wannan magana tashi. Shi ko matamkin shugaban kungiyar alƙalan Joe Dabra ya ce a ɗora laifi akan ƙungiyoyin wasa saboda su ne suka saki jiki don su taimaka wa junansu masu buƙatar ficewa, amma ba alƙalai ne za a ɗora musu laifi ba, in kuma shugaban na GFA na da shaida sai ya kawo. Wani tsohon ɗan wasan gaba na Ghana Black Stars Augustine Ayimford ya kira ga club ɗin ƙasar da su ba lafiyar 'yan wasa muhimmanci kafin a ɗauke su su yi wasa. Ya ce idan ka je Turai sai an gudanar da bincike mai zurfin gaske akan lafiyar ɗan wasa, sannan a bashi izinin yin wasan. Inda yake bada misali da tsohon kungiyarsa ta Ankaragucci ta ƙasar Turkey a lokacin da ta bincike lafiyar wani ɗan Afirka ta Kudu, kuma aka kwace lasisin yin wasan shi saboda an samu lafiyarsa da ɗan tangarɗa. Gargaɗin na tsohon ɗan wasan ya biyo bayan mutuwar wani ɗan wasan Accra House of Folk da ake kira shi Yuriya Asante, wanda ya samu bugun zuciya ya mutu. Dan uwan ɗan wasan mai shekaru 24 da haihuwa da ake kiran shi Adolf Jima shi ne tabbatar da mutuwar ɗan wasan, wanda ya koma da wasansa Etoile du Sahel ta ƙasar Tunisia. Kaftin Ghana Black Stars Asamoah Gyan ya mika ta'aziyyarsa ga shugaban ƙasa John Dramani Mahama da ya rasa mahaifiyarsa Abibat Naba. Dan wasan gaban na ƙungiyar SIPG ta ƙasar China ya ce duk da cewar yana da wasa da zai yi a yau, ya ɗauki wani ɗan lokacinsa ya isar da ta'aziyyarsa ga shugaban ƙasa. Asamoah Gyan ya ce babu madadin mahaifiya, don haka ina ba shugaban ƙasa da danginsa haƙuri da wannan rashi. Mahaifiyar shugaban ƙasar da ya tara su da yammacin jiya Talata ne, kuma ta bar 'ya'ya shida ciki har da shugaban ƙasa mai ci yanzu John Dramani Mahama. A wasannin cin kofin nahiyar Turai da ake yi a ƙasar Faransa kuma, ɗan wasan baya na Jamus Jerome Boateng ya ce wasa da za su yi a gobe da ƙasar Poland za su shiga wasan ne da marar gaske ganin irin karawan da suka yi a lokacin wasannin shiga gasar. Wasan nasu na farko da aka yi a ƙasar Poland, Jamus ta sha kashi da ci 2 da nema, sannan Jamus ta rama da ci 3-1 a cikin gidanta, amma Jamus ce ta tsere akan rukunin nasu da maki 1 a gaban Poland. Buatin ya ce sun san junansu, don haka wasan nasu na gobe a gasar Turai da ake yi a ƙasar Faransa akwai buƙatar su tabbatar da sun murƙushe Poland. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A shekarar 2015 ta'addanci ya ci gaba da zama babban ƙalubale a wasu ɓangarorin nahiyar Afirka. A gabashin Afirka, ƙungiyar ta'addancin Al-Shabab da ke Somalia ta ci gaba da ƙaddamar da hare-hare da ƙunar baƙin wake a cikin Somalia, musamman a wurare kamar filin jiragen sama ta ƙasa da ƙasa a Mogadishu da gine-ginen gwamnati da kuma gidajen otal waɗanda jami'an gwamnati da 'yan kasuwa suka fi sauka a cikinsu. Ƙungiyar ta'addancin tana kuma kai wasu hare-hare a Kenya. A yankin tafkin Chadi, Boko Haram na ci gaba da kai hare-hare a arewa maso gabashin Najeriya, Kamaru, Chadi da Nijar. A yankin Sahel a yammacin Afirka, ƙungiyoyin ta'addanci sun kai hare-hare a gidajen hotel da wani wurin shakatawa da Turawa suka saba zuwa. A shekarar 2015, ɗaya daga cikin manyan nasarori da aka samu wurin yaƙi da ta'addanci shi ne ƙarin haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa da yin aiki tare wurin magance ayyukan ta'addanci a kan iyakoki da kuma yankuna da ta'addanci ya mamaye. Misali, ƙasashen da ke kusa da tafkin Chadi sun kafa rundunar haɗin gwiwar ƙasashe don tunkarar Boko Haram, a yayin da ƙasashen yankin ƙuryar gabashin Afirka suka haɗa ƙarfi wurin yaƙi da Al-Shabab a Somalia. Amurka tana ba da gudunmuwa sosai ga ƙawayenta a ƙoƙarin murƙushewa da kuma kawar da wannan barazana ta ta'addanci. Amurka tare da haɗin kan dakarun Somalia tana tallafawa sojojin ƙungiyar tarayyar Afirka wajen ƙara matsin lamba kan Al-Shabab tare da nakasa riƙon da ta yi ma wasu yankunan ƙasar ta Somalia. A arewacin Afirka, Amurka tana tallafawa ƙawancen yaƙi da ta'addanci na ƙasashe da ke iyaka da Sahara. A ƙarƙashin wannan shiri, muna aiki da ƙasashen Algeria, Burkina Faso, Kamaru, Chadi, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Nigeria, Senegal da Tunisia wurin ƙarfafawa da wanzar da haɗin kai a tsakanin sassan soja da na 'yan sanda da kuma farar hula wajen yaƙar ta'addanci a faɗin arewaci da yammacin Afirka. Ƙawancen yaƙi da ta'addanci a yankin gabashin Afirka shiri ne da Amurka take samar da kudin gudanarwa tare da aiwatarwa, wanda ya hada da kasashen Djibouti, Ethiopia, Kenya, Somalia, Tanzania, Uganda, Burundi, Comoros, Rwanda, Seychelles, Sudan da Sudan ta Kudu. Muna fadada aiki tare da hukumomin gwamnatoci da kungiyoyi masu zaman kansu domin karfafa fahimtar abubuwa da ke janyo tsaurin ra'ayi da kuma shirya dabarun tunkarar ta'addanci, in ji mataimakiyar sakataren harkokin Afirka Linda Thomas Greenfield. Amurka ta himmantu wurin aiki tare da al'umma da gwamnatoci a Afirka don karfafa aƙidar demokradiyya da zaman lafiya da ci gaba. Sharhin murya Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To shin yaya kuke ji a wajen ku Azumi? Ga amsar wasun ku.
Ni ne Ibrahim Magada da fata. Gaskiya alhamdulillah. Irin yawan cece da ake yi da rana ka cire 200 naira 50 300 kana ta cece. Insha Allah da Allah ya sa azumi ya zo. Zaka ya hada ne ran ka 5-4 ku ci shi a lokaci daya, kai cece ne lokacin da zai bude baki, kai cece ne ku ci shi a lokaci daya war a dungurungum. Sa'annan ba yawan yawo ce. Ta wani bangaren akwai matsala kadan kaman tsadan kayan masarufi. Don shin gaskiya yan kasuwan nan ya kamata su yi mana adalci.
Kasuna Rabil Mikael, alhamdulillah azumi yana da tasiri sosai ga dukkanin musulmi. Kowane musulmi zai yi farin ciki ya ga cewa ya azumci wannan wata na Ramadana. Gaskiya azumi a Lagos ga dukkanin musulmi akwai kalubalen da suke fuskanta, musamman a lokacin da zaka ga cewa wasu mataye da sauran dai abubuwa wanda ba na al'adun Hausa ba sukan kasance a Lagos sosai. To alhamdulillah mun gode Allah, muna fatan Allah ya albarkace mu ya bamu albarkan dake cikin wannan wata ya kuma sa mu a cikin masu rabu.
To kafin mu kare ga Sarfilu da labarai a takaice.
Usman, a takaice, masu binciken mummunan harin da Amurka ta taba gani a tarihi, wato harin Orlando, sun ce matar Omar Martin na da masaniya kan shirin sa na kai harin, har ma ta yi masa rakiya zuwa leken asiri a lokacin da yake shirya kai harin gidan Abdullah El-Luwaɗi da 'yan maɗigo. Jami'an hukumar bincike ta FBI sun ce Nur Zahi Salman, mai shekaru 30 da haihuwa, ita ce matar Omar ta biyu wadda take uwa ga ɗansu mai shekaru 3 a duniya. Jami'an sun ce tana ba su haɗin kai sosai da kuma bayanai masu amfani kan binciken da suke na harin da ya halaka mutane 49 da raunata wasu 53 a gidan El-Luwaɗi ke sheke ayarsa da ke birnin Orlando. Jam'iyyar adawa ta UDP a ƙasar Gambia ta yi zargin cewa gwamnati ta sauya ma wasu fursunonin siyasa matsugunni zuwa wani wurin da ba a sani ba. A watan da ya shige an kama mutane 38 cikinsu har da shugaban jam'iyyar UDP Usaini Dabo, aka tuhume su da ba haɗa baki domin aikata laifi bayan da suka yi zanga-zangar nuna rashin jin daɗin mutuwar wani jami'in UDP Solo Sandeng a hannun hukuma. Haka kuma sun buƙaci da aiwatar da sauye-sauyen siyasa. Shugaban ofishin Majalisar Dinkin Duniya Afirka ta Tsakiya Abdullahi Bathily ya yi gargaɗi a yau Laraba cewa rigimin zaɓe da ta'addanci na yin warwara ga tafkar da aka yi da nufin haɓaka ɗorewar zaman lafiya da ci gaban rayuwa a ƙasar. Abdullahi Bathily ya shaidawa kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya cewa akwai damuwa game da tashin hankulan siyasa a ƙasar Afirka ta Tsakiya, kuma ba za su rasa nasaba da zaɓukan da aka yi a baya ba ko kuma waɗanda ke tafe nan gaba. Rigingimin bayan zaben sun haifar da kashe-kashe a ƙasashen Burundi da Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo, yayin da kuma ake fargaba cewa akwai yiwuwar maimaita hakan a zaben shugaban ƙasa.
To an gaishe ka Sarfilu da kuma takaitattun labaran, shirin namu na wannan lokaci ya kammala, sai kuma da safen Allah ya da za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. A madadin shi Sarfilu din da ya taya ni gabatarwa, sai Julie Lethes wadda ta ba da umarni, da kuma injiniyan mu Neo Aidin Utku, sai ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Zama lafiya.